This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya da kuma cikin kullun labaran duniyar tare da Murtala Faruk Aminna. Amurka ta mika wa gwamnatin kasar Uzbekistan jiragen da tsofaffin sojan sama Afghanistan suka hawo zuwa kasar Uzbekistan bayan da Taliban ta kwace iko da birnin Kabul a shekara ta 2021. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka a ranar Alhamis cewa a hannunta mallakar wasu jirage ga Uzbekistan a wani bangare na shirin ma'adinar ma'aikatar tsaro. Kakakin ya shaida wa muryar Amurka ta wani sakon email cewa an amince da mika jiragen ne bisa yarjejeniyar haɗin gwiwa da suke da ita a fagen yaƙi da ta'addanci da miyagun ƙwayoyi da kuma inganta tsaron kan iyaka, amma bai bayyana adadin jiragen da aka mika wa gwamnatin ta Uzbekistan ba. Makomar jiragen da aka kai kasar ta Uzbekistan bayan da kasar Afghanistan ta faɗa hannun 'yan Taliban ya kasance wata takaddama tsakanin Taliban da Uzbekistan tsawon shekaru uku da suka gabata. Wani harin bam da Rasha ta kai kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a jiya Juma'a ya daki wani filin wasa da wani ginin gidajen jama'a mai hawa 12. Jami'ai sun ce mutane bakwai sun mutu ciki har da wata yarinya 'yar shekaru 14, sannan akalla wasu mutane 77 kuma sun jikkata. Rahotanni sun ce 20 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a cewar jami'ai. Ginin na gidajen jama'a a gundumar Industrial na birnin ya kama da wuta. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da bama-bamai masu linzami ne a harin. Irin waɗannan bama-baman suna haɗe da na'urorin taswira da ke kai su ga inda aka auna su. Wata sabuwar alamar rashin jituwa ta kunno kai a alaƙar da ke tsakanin Koriya ta Arewa da China, dangane da shirin da Beijing ta yi na kakkafa cibiyoyin sadarwa a kusa da kan iyakarta, wanda masu shirin ke ganin zai iya zama wata hanya da China ɗin za ta ƙarfafa tasirinta a kan makwabciyarta ta kudanci. Da alamu da ya tanyan ta nuna rashin amincewa da shirin China na kafa kayayyakin da za su iya watsa shirye-shiryen rediyon FM zuwa Koriya ta Arewa. Kafar yaɗa labarai ta Kyodo ta ruwaito a wannan makon cewa Tanyan ta yake da sakon email na korafi game da shirin zuwa ga hukumar kula da harkokin sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato ITU. Tana mai cewa Beijing ba ta tuntuɓe ta game da shirin ba kafin so ma shi, wanda ya zama tamkar wani karan tsaye ga ka'idodin hukumar ta ITU. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A rangamar da Iran ta yi da ma'aikatan jinya da suka gudanar da zanga-zangar lumana da ba taɓa ganin irin ta ba a cikin watan da ya gabata, ta haifar da wata sabuwar damuwa ga Amurka da kungiyar ma'aikatan jinya ta duniya. A ɗaya daga cikin sanarwa biyu da aka aiki wa muryar Amurka a ranar Alhamis, wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin Biden tana sa ido sosai kan zanga-zangar da ma'aikatan jinya da sauran jami'an lafiya suke yi a Iran, kuma ta damu da rahotannin da ke cewa ana kama wasu masu zanga-zangar ta lumana ba bisa ka'ida ba tare da yanke musu hukunci. Jami'in na Amurka ya ce rahotannin suna da matuƙar damuwa idan aka yi la'akari da mummunan tarihin gwamnatin Iran na murƙushe zanga-zangar lumana gami da ci gaba da amfani da tsatsauran hukunce-hukunce akan waɗanda suka shiga zanga-zangar neman 'yancin rayuwar mata a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa, babban jami'in ƙungiyar ma'aikatan jinya ta ƙasa da ƙasa ICN a taƙaice, Howard Cardin, ya ce ƙungiyar da ke da mazauninta a Geneva ta damu matuƙa kan waɗannan rahotannin da ke fitowa daga Iran game da ma'aikatan jinya da ke gudanar da zanga-zangar lumana amma ana cin zarafin su. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya bayyana yakinin cewa za a iya dakatar da annobar kyandar birya a Afrika a nan da watanni shida masu zuwa. Babban daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana sa ran kashin farko na allurar rigakafin hukumar zai isa kasar Congo nan da 'yan kwanaki. Afrika ta sami wani sashi kalilan kawai na allurar rigakafin da take bukata domin ganin an rage yaduwar cutar. Kasar Congo ce ta fi yawan kamuwa da cutar tare da mutane 18,000 da ake zargin sun kamu yayin da wasu mutane 629 suka mutu. WHO ta ayyana barkewar cutar kyandar birya a Afrika a zaman matsayin shirin gaggawa na duniya tare da fatan hakan zai haifar da martani mai ƙarfi a duniya game da cutar a nahiyar inda take ta yaduwa ba tare da an sani ba tsawon shekaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Kuma ya kare ma yanayin da za mu shiga mu da yake muna wurin da ake dukkan yanayi ana dan dana su
gaskiya ne gaskiya.
Yau na san yana abin da ya dauki hankali na a wannan kasar labari ne na zahiri. To a cikin ofis din wannan ko ka san abin shara-shara akwai wani abin sa shara din nan. To akwai wani abin sa shara da aka saka shi a ban daki. To ba a ciki sai aka rubuta kamar liter box liter ba
liter box kamar wurin jefa abin shara haka.
Yawwa to da banda harufa ta farko da L din da kuma ta ƙashe R din su ne suka fita dan sauran na tsakiya din nan dan fentin ya kuɗe. To shike na wai sai ta fara kullun ta shiga wurin sai ta ce wai a'a wai annan kuma abinda dan ka san akwai wurin kuma aikawa da sabanni na kamar inda zaka kawo
shi na wasu kuma
wato ita sai ta abin nan gashi dai muka fito ana fita ga inda za a saka wasiku me yasa kuma aka saka akwatin nan
wasiku cikin
ban daki sai kullun tana tunanin nan sai ta dade ne sai wata rakawa sai ta zo ta ga wata ta shigo ta share hannunta ta jefa a wurin sai ta ce ai ashe wannan abin
da ake ake ni ta ne balle ta ba
da shirin ne wanzuwa
asibitin
za mu ji yadda hirar tasu ta kankama amma kamar yadda muka saba bari mu buɗe babin da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna miƙa gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga mai sauraron wannan shiri a yau da kullum Amina Alasan da Lalbiti Ibrahim rigar malam shagari da babaye gambo da magaram ne da sai Umar baban yaya sabon gida da Sani mai lengelenge a wuri da Bashir mamman dan inna kaji sauce Aminu Adamu malam madori da Abubakar Kawu girgir da Sa'idu Abdullahi da Maturu sai Yusuf Bazuka mai leda gululu da Tukur harka rijau da mudan sir Sani binnin kedi sai baban gida Alhaji Dabuwa Nguru da baba Gana Alhaji Nuciya Watakazi da Muhammad Ibrahim Karatuwa gaisuwa bari ya huce zuwa ga Mamuda Salisu da Liman Badamasi Liman masallacin Juma'a na dai kauren namu da sai Khalifa Atiku Abubakar da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai Dr. Nasiru mai maganin ido kauren namu da Abdullahi Misai bakin kasuwa da Honorable Hafizu Balarabe Dusau sai Hussaini Dangote karatuwa da Alhaji Lele Kufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Liman Sani Dingire mai walda sai Hassan Hose mai hutu kauren namu da Ibrahim sai Malam Nura Bala da Ibrahim Suleiman da Dr. Abubakar Radiu Magami da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin Malam Margaret bari kuma mu mika wannan sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Marigayi Alhaji Sa'adu Dono da ke garin Dono a cikin kalmar hukumar mulkin Yabo a jihar Sokoto bisa ga rasuwar kaninmu Alhaji Sabo Sa'adu wanda aka sani da Alhaji Sabo wanda Allah ya warasu a makon nan wato birnin Lagos da ke Nigeria muna yi musu ta'aziyya kuma muna fata Allah ya yi aiki da gafara haka kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Zubairu Sahadi wanda aka fi sani da Zubairu Challenger shi kuma a garin Sanyin na ta karamar kuma mulkin Samuel bisa ga rasuwar tansa Ikrama wanda shi ma Allah ya warasu a wannan makon muna fatan Allah ya gafarta mishi kuma ya bada hakuri ga dukkan iyalan gidan shi Alhaji Zubairu Dr. Zubairu Sahadi Allah ya bada hakuri kuma Allah ya gafarta wannan yaro sai kuma sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga ba wato zuwa ga babu gudu gudu baka cin janguro sai kuma Alhaji sai kuma Alhaji Yahaya Danno Azare da baba Ali Kujuru direba babbar tashar Azare da Alhaji Dada Sarkin Fawa a jiyan Katagun da Yalwaji Dan Tayi mai direban goma babbar tashar Azare da Alhaji Amaru Kakkai Sarkin Fara Katagun da Talban Garajiya da Machu direban keke Lagu da baba Uba mai bakin mai babbar albarkacin adare da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya malama ga tsume da muka fada ko ni kirki ka ba za ka iya gane kowa daga yasuwa ba sai dai kai ne kake da lokacin
da ya zo ka ga burki nan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana zan fuskanci babin mata haka sai so so ne amma son kai ya fi ko
eh gaskiya ne amma lokacin har da
su kafa ma ai mako mai zuwa Allah ya nuna mana mu za mu baje abu namu
to gaskiya ka haka ne
ai ko amma wanda tsari be fi da girma
wani abu kisan komai sai kaga in wani ya wuce sai kaga wani ya taso yana kokari ya mai gurbin sa
haka
a kisan duk wanda yake kasar Hausa ya san wani mawakin da ake kira Haruna Oji
eh haka
to Allah ya
sa wanda ya waka Balaraba sai kuma
ya fara waka Balaraba madalla to saboda haka yau wakiliyar mu a birnin Abuja wato Rukayya Basha tana dauke da tattaunawa da sabon Oji sai mu ji menene alaƙar su da tsohon Oji ko kuma ya abin da wanda ya kunji mu
jin ka dan na harzuka kaunar ki ce ta ne haka
dole in ka fama ka a cikin magaka dauka
a kashi na ya gwada wata rana ke don kai da ka
sabon Oji to ya waka Balarabe da Balaraba mai kuma waka kwashkwash mai kuma waka mai zagi ga zagin kawo ne ma ina tare da ku
me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka
to wakar concept din shi ko kuma waka gabaki da
wakar gabaɗaya
so ni ta tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidan mu ina kuma dan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin so amma da na tashi na fara waka ba wai ina fara direct irin Haruna Ojin bane sai na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya amma karanta ya wada zai ce ina so yi likita ina so yi kaza amma ni da macen na ce ina so in zama waki kuma na zama alhamdulillah
to wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burinka
to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fare abu na farko na jajirce na yi hakuri sannan kuma na maida hankali akan aiki na sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikin sa domin duk abin da zaka wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana tun ba su har aka dawo ana su tana mafina bai da raidan da yana da raima ba lalle a hana ni kai tsaye kan yana da interest akan abin so wannan shine
to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa
to ni ina ba irin waƙar da ba nayi tunda da wannan sallan nawa ina waƙar soyayya kamar baby yake yi mini kosh kosh ne ma ne ke kosh kosh zaka yi waƙar soyayya ne akwai su faka faka akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri ita kuma mai haƙuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina ɗan mai dogari mutanen mai dogari akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kaman kawai in tazo mun zanyi zanyi
to amma me yasa ka kake saka gargajiya a cikin naka wakan
saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga ran da ya dauka Haruna Oji shekara sa wajen 70 da yin wannan harka shekara sa wajen 20 da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakan mu na Najeriya indiya Hausa kake babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'adar to ni kuma na dauko al'adar da ni saboda ni ina son al'adar ta gaskiya sosai da sosai ina son yare na sosai
to ya kake gudanar da wannan harka naka na waƙe waƙe
gaskiya wahala nake sha ina shan wahala inda sai an yi gurmi an zo a yi kiɗa an zo a yi kamar a sati na ko ta ka oje ta tabara Allah sarki kan tabara so ni da nazo zan yi wakar ni ban taba waka mai halata ba ya zaka yau za an tun waka yau za ka rata bata ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya akwai wahala
to daga wani shekara ka fara wannan wakar
ita ta gurmi ko kuma waka gaba daya
2008
2008 na fara
to daga lokacin zuwa yanzu wakoki kamar guda nawa kai
wallahi ban da masaniya akwai yawa wanda da masani dukkan shiga ya da makokin sana da yawa gaskiya
ko akwai abin da yake sa ka kaje kawai haka kurin kana zaune kai yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka
eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya musamman ma idan akai dariyar mugunta nazo akai fira akai wasa da dariya ne akai dariyar mugunta so nakan ji zan yi waka haka in aka bata min rai nakan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce mun wani ya zage ka kuma ba zan mai magana ba ni ba na magana an ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga mun gurmi to zan yi abin da nake so
to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi
to shikenan baby kimi ne kwashi kwashi ni ma in miki kwashi kwashi baby kimi ne kwashi 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 ni ma in miki kwashi kwashi
baby kimi ne kwashi 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 ni ma in miki kwashi kwashi
ta haka yake masu sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakon mu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau to bayan wannan waka na kwash-kwash wasu irin wakoki kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash tunda ka ce kai in aka yi hirama ko tagulma ka kan yi waka me yasa kai wannan waka na kwash-kwash
wakar kwash-kwashi na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi ita kuma kamar Balaraba na faɗa miki wannan damu na akai da injuriya ta saboda asalin wakar Balaraba ta Haruna Ojo miki ga dukku suke da zaki ko san shi iri ɗaya ne amma labarin su ba iri ɗaya bane so wannan shine
akan to karira mana wannan wakar mana miji
Balaraba na Balaraba sannu Balaraba sai wata rana
na Balaraba sai kidan da sai rana
Haruna Oji bane amma kuma waka sabon Oji ne to sabon Oji wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka
to alhamdulillah duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya alhamdulillah ko na fada mutu da farko a cikin waka kin san ana cewa na samu kaza to in zan sai na samu kaza na samu abuwarewa tunda ni na wakilci Najeriya na wakilci kasar Hausa a 2023 last year wanda ni gaban turawa na je nayi performance da gurbi da komai wanda a matasa sa'ani na mai kici na ina tunanin ba a samu wani wanda yawa so naje kabarin manzon Allah naje kasashe da yawa ina da iyali na matana sannan uwa kuwa tarihin da na bari kin san wani tarihi yanzu idan labin masana'antar tunda aka kirkire masana'antar ba a samu wanda ya zo da wannan salon ba to yanzu idan kuma har yau kuma idan na faɗa na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon Oji ko da ni ma Haruna Oji na gada yau in ka dauko gurbi ka zo aka je karawa kaza a ce layin sabon Oji to wannan ita ce babban nasara na buɗe kaina na zo na kafa tarihin da ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiya ta ba zai manta da ni ba duk wanda zai dauko gurbi nan da ya kara 30 a wannan masana'antar za a ce sabon Oji a irin shi so wannan ne shine gobe
ya
kafin naka ka ji gogan naka ka dama kace su saurari alaka to yanzu mun ji alaka su da
gaskiya ne
ya koya burge to Allah ya bada nasara Allah ya kara ci gaba ya kara ci gaba wannan sana'a
to amin su ba nan
malama san yi da bakon da karaka ne ya sake dawowa a yau dai be labarai
trakin jangebe ba lalle na jangebe yau zai kara zazzage muna wani labari mai dadin gaske malama gari mai dadin gaske yau
mayau
ba ai ne mai dadin gaske ne saboda wato an saka kalma ne a muhallinta
an
so san da yake baka kai kai kenan ni dai yanzu ban ce ko kada a ce ni
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashi Hausa na VOA mai magana Sheikh Abdullahi Jangebe turakin Jangebe labarin mu na yau shine labari mai taken sa'a ta samu anyo dan barna mutuwa wato wani babarbare ne saboda ya shiga cikin wani hali na wato kuncin rayuwa kamar da irin halin da ake ciki yanzu a Najeriya na tsadar abubuwan tsadar rayuwa da abubuwan masarufi to wannan dan Borno ya rasa yadda zai yi jama'a su taimaka masa ana haka da sai sai matarsa ta kira shi ta ce Allah gogoro yaro ya rasu fa ya rasu ke da ce to sa'a ta samu ta ce ya mace yaro mai yaro suka ce sa'a ta samu ya ce to bari zaki gani nan da nan aka je aka faɗa wa mutane aka aika maliman jama'a ta taru aka zo aka yi yaro jana'iza aka je makabarta aka bizni yaro bayan an dawo daga makabarta duk kowa an zo an taru liman ya yi wa dan Borno nasiha sai dan Borno sai ai hakuri mutuwa tana kan kowa kaza kaza nan dukkanin mu kowa zaman jiranta sai yake aka yi wa dai dan Borno nasiha sai yaro addu'a Allah ji kansa da ya ji masa mun Allah shi fitina mu zuwa to shi ke nan sai liman ya tashi zai tafi ya dan tabbata tafiya kadan sai dan Borno ya kira shi yace Allah shi ga wata malam yace na'am dan Borno yace an jima kadan ka dawo cha in dawo lafiya yace eh wata za a koma yi yace wata me yace wata mutuwa yace subhanallah sai liman ya dawo yace dan Borno lafiya me zai sa koma wata mutuwa a gidan yace eh to haka ne ga wata malam gaskiya mutuwa yanzu aka fara saboda babu abinci a cikin gidan nan don haka mutuwa ko yanzu aka fara liman ya ce a to jama'a kun ji halin da dan uwanmu dan Borno yake a ciki don haka a taimaka don haka tun nan take masu dan abin abu a hannu a ɗauko kuɗi ne a bayar wasu sai gida a ɗauko kayan abinci aka taimako mu dan Borno to shi ne dan Borno da ya shiga gida ya shiga matarsa ya ce ana gaya miki wannan rasuwa da aka yi sa'a ta samu ya ce kin gani ko ban rayu wannan mutuwa ba abin faranar da ainihin za a samu saukin wannan al'amari ba don haka shi yasa nace miki sa'a ta samu
kuma to Allah ya kawo mana sauki wannan
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Station da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.